Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 1 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji ƙarin haske kan gano wasu garuwaki masu yawa da aka yi a wani babban rami a jihar Abia ta kudu maso gabashin Najeriya. Kamar kowane hantsin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin ciwon kyamaci wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa, inda yau shirin zai dora ne kan muhimmancin dogaro ga kai ga mata a zamantakewar aure. Awwal Garba kuma zai shigo da sharhin jaridun Kamaru. Amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Isra'ila ta ce dakarunta sun fafata da mayakan kungiyar Hamas, kuma sun kai har kan wuraren kungiyar na ƙarƙashin ƙasa a arewacin yankin zirin Gaza a ranar Talata da wasu har ta sama. An ba da rahoton cewa akalla mutane 50 suka mutu a wani hari da aka kai a kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin Gaza. Mai magana da yawon rundunar sojin Isra'ila, Lieutenant Colonel Richard Hedge, ya gaya wa kafar yaɗa labarai ta CNN cewa akwai wani babban kwamandan Hamas a yankin, inda ya tabbatar da kai harin ta sama. Sarwar da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar daga baya ta bayyana mutumin da suna Ibrahim Biyari, sannan ta ce shi ne jagora, abinda ya kira mummunan harin ta'addanci na ranar 7 ga watan Oktoba. Jabaliya gida ne ga iyalan 'yan gudun hijira da suka yi fama da yaƙe-yaƙe tun daga shekarar 1948, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Hukumomin lafiya na Falasɗina sun ce akalla Falasɗinawa 50 suka mutu, yayin da wasu 150 suka jikkata a harin da aka kai a sansanin 'yan gudun hijira. Sanarwar da kungiyar Hamas ta fitar ta ce babu wasu kwamandoji da ke sansanin, inda ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 400 ko kuma suka jikkata. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce ba za a iya tantance alƙaliman ba. A halin da ake ciki kuma, mummunan harin nan da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila, wanda ya haifar da yakin da aka kwashe makonni ana gwabzawa, yanzu ya faɗakar da shiyoyin ta'addanci a duniya, inda ya ƙarfafa wasu ƙungiyoyi daban-daban, a cewar wasu manyan jami'an Amurka uku. Waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci da suka haɗa da Al-Qaida da IS suna yin amfani da harin da kuma hotunan da ke da alaƙa da shi, da kuma martanin da Isra'ila ta mayar a matsayin abin farfaganda, inji su, wanda aka tsara don ƙara yawansu da kuma yiwuwar kai har-harkan Amurka. Daraktan hukumar binciken manyan laifuka na FBI Christopher Wray da sakataren tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas da daraktar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa Christine Abizad ne suka bayyana wannan tantancewa a jiya Talata, yayin da suke ba da bahasi a gaban kwamitin sa-ido na Majalisar Dattawan Amurka, inda suka yi gargaɗin harin Hamas na Isra'ila yana baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje ƙarfin gwiwa a fagen yaƙi da ta'addanci a daidai lokacin da ake ganin barazanar tana raguwa. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ƙasar Myanmar sun kai samami wata kafar yaɗa labarai ta Rakhine tare da kama wani ɗan jarida da ma'aikacin ofishin, kamar yadda BOA Burmese ta rawaito, wanda ya ƙara jaddada yadda sojoji ke murƙushe kafafen yaɗa labarai a faɗin ƙasar bayan juyin mulkin da suka yi. An kai samaman ne a ofishin ƙungiyar raya kafafen labarai na DMG da yammacin ranar Lahadin da ta wuce. Zozo, mai magana da yawun kafar yaɗa labaran, ya shaida wa BOA Burmese cewa sun kwace kayan aiki tare da kama wani ɗan jarida da wani mai gadi. A wannan rana, sojojin Myanmar sun sanar da kama wani tsohon jami'in soja wanda ya taɓa riƙe mukamin ministan yaɗa labarai a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata mai samun goyon bayan soji.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, kafin muka muku kashi na biyu na labaran duniya, bari muka muku rahotonmu wanda zai kai mu jihar Abia ta kudu maso gabashin Najeriya, inda za a ji ƙarin bayani kan gawarwakin nan masu yawa da aka gano a wani babban rami a jihar ta Abia al'amarin da ake dangantawa da aika-aikar yan fafutukar kafa Biafra Lamida Abakar gare ka.
Gwamnatin jihar Abia dake yankin kudu maso gabashin Najeriya ta tara manema labarai a baya-bayan nan ta sanar cewa ta gano wani katon rami mai dauke da gawakin jama'a wasu ma gawakin babu kawuna akwai dai tarin gawaki na kananan yara da mata a cikin wannan katon ramen. Gwamnatin jihar ta Abia dai ta ce ramen yana cikin tsinkin garin al'ummomi na Umuluchi dake kusa da wata babbar kasuwar dabbobi ta Lopanta a jihar ta Abia. Gwamnatin jihar ta Abia dai a cikin wata sanarwa ta ce abinda idanunta suka nuna mata ya bata mamaki matuka musamman a yayin wani samame tare da dimbin jami'an tsaro. Gwamnatin jihar ta Abia dai ta ce hankalinta ya tashi matuka haka kuma ta ce ba za ta yi wasa da wannan lamarin ba, za ta dauki matakan da suka kamata domin tabbatar da kare rayukan jama'a. Wani dake makautaka da inda lamarin ya faru dake suna Emmanuel yace
because Nigeria is bad now, we need more security around so that they can take care of all those.
Yana cewa ne wannan abin tashin hankali ne na kashe mutane kuma bayan kashe su a cire musu kawuna. Idanuwan mu dai sun nuna muna abinda muka gani musamman na kananan yara. Wannan abin tashin hankali ne kuma muna kira ga hukumomin Najeriya da gwamnatin jihar Abia da kada su yi wasa da wannan lamarin, su dauki matakai domin kawo karshen garkuwa da mutane da halaka dimbin rayuka.
The change is no good. The change is too bad for Nigeria.
Shi ma wani dake makwabtaka da garin yace
to yanzu dai wannan ga waki dai kuwa da kuwa ne, ya hada mutum harewa, ya hada Igbo, ya hada Maikata, duk wanda suka gane kashewa suke amma da kwanin ya fare ko wannan sai dai na lallai wai na ilai raji amma wannan ga wara ce wannan bangare dai bane.
Ina ne wannan lamarin ya faru, makwabtan Lobanta ne ko kuwa Lobanta
tsakanin Ojube ne da Lobanta wani kawai yana ce aje ana fada ma area na Leru hankalin mai tashi kuma kake wannan labari sojoji sun zo da yan jarida sun sake wani ba sama iya ta kafa mutane iya ta dauka cikin garke dama su sun ce ba ta san kasuwan dare.
DSP Maureen Choma Chinaka ita ce mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Abia na kuma tuntube ta ta wayar salula ta tabbatar da faruwar lamarin, sai dai ta ce suna gudanar da wani babban taro da babban speto janar na yan sandan Najeriya kan tsaro a jihar Imo amma daga bisani za ta neme ni. Masu sharhi kan harkokin tsaro tuni suka fara tsokaci.
Sunana Dr. Abdul Qadir Suleiman Muhammad daga Jami'ar Abuja. Sai wato abu in yana rani ya kamata a ce an yi kokari an dakile shi ba a bari ya girmama har ya kai lokacin da ba za a iya maganin lamarin ba. Wato waɗannan mutane ƴan IPOB masu kira da raba ƙasa sun iyayen su yayi kauri ya wuce inda ake tunani, an bar su suna aikata abin da suka ga dama. Wato duk wanda ya kasance baya tare da su, to rayuwarsa da dukiyarsa da komai nashi yana cikin hatsari kuma gwamnati ba ta iya kare shi saboda kaman gwamnati a wannan yanki ta koma hannunsu ne, su ne gwamnati. Ai wato shi gwamnatin jihar Abia a wannan karan sai dai ma a yabe ta domin ta yi rawar gani, ta yi ta maza sosai wajen fitowa ta bayyana cewa ga abin da yake faruwa. Wato ta bujirewa umarnin mutanensu da suke karfafa waɗannan tsageru kenan.
Gwamnatin jihar Abia dai ta zargi wannan katon rami inda ake garkuwa da mutane da kama su domin neman kudaden fansa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido, yanzu kuma ga baban leda kashi na biyu na labaran duniya.
Kasar Sin za ta jaddada jagorancin da jam'iyyar Communist ke bayarwa a kamfanin hada-hadar kuɗin ta mai kadarori da suka kai dala triliyan 61 da kuma ƙarfafa ƙoƙarinta na rage yawan basun sakan cikin gida kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito. Muhimman taron manufofin kuɗi inda suka ambato wani muhimman taro da ake sau biyu cikin shekara goma wanda aka gudanar tsakanin 30 zuwa 31 ga watan Oktoba. Babban taron harkokin kuɗi na tsakiya da aka gudanar a birnin Beijing na ƙasar Sin ya rawaito cewa ƙasar Sin za ta tabbatar da haɗin kan shugabancin jam'iyyar kwaministanci kan harkokin kuɗi. Taron wanda ya samu halartar shugaban ƙasar Sin Xi Jinping da Premier Li Qiang ya bayyana cewa ƙasar Sin za ta samar da wata hanya ta warware matsalolin basussukan cikin gida da kuma kula da basussukan ƙananan hukumomi. Daga ƙarshe, kotun kolin Amurka a jiya Talata ta saurari wasu ƙararraki guda biyu daga jihohin California da Michigan da suka hada da jami'an gwamnati da ke hana masu suka shafukan sada zumunta, inda alƙalan ke ƙoƙarin bayyana lokaci da irin wannan hali ya shiga cikin iyakokin kundin tsarin mulki da aka takaita kan ikon gwamnati na takaita magana. Kananan kotuna sun cimma matsaya daban-daban a cikin shari'o'i biyu, wanda ke nuna rashin tabbas na shari'a game da ko irin wannan aiki na kafofin sada zumunta na da alaka da gyare-gyaren farko na kundin tsarin mulkin Amurka, wanda ya kare 'yancin faɗa albarkacin baki. Tushe masu amfani aiki ne da ake yawan amfani da shi akan kafofin sada zumunta don murƙushe masu suka. Alƙalan kotun, waɗanda suka saurari ƙarar kusan kimanin sa'o'i uku, sun mayar da hankali ne kan fayyace yanayi da za a yanke shawara ko jami'an gwamnati na yin aiki ne a matsayinsu na ƙashin kansu, yayin da suke toshe masu suka ko kuma suna yin wani aiki na ƙasa. Gyare-gyaren farko na kundin tsarin mulkin Amurka ya hana ma'aikatan gwamnati, amma ba masu zaman kansu ba.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a ɗan shakata da wannan. Aisha Ma'azu da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ashe dai iyaye suna da rawa mai muhimmanci da za su iya takawa wajen dora ƴaƴansu akan bigiren da zai tabbatar da dorewar zaman lafiya da wadata a cikin zamantakewar aure. Haka kuma taimakekeniya tsakanin al'umma ko kuma makota yana inganta dogaro da kai da kuma bunƙasa tattalin arziki kamar yadda za ku ji a cikin shirin namu na yau, inda muka tattauna da malama Fatima Muhammad Watara wacce aka fi sani da malama dangana ɗan ƙasar Ghana, malamar addini, ƴar kasuwa kuma jagorar makarantar Dangana International School mai zaman kanta a ƙasar Ghana, da kuma Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, malamar jinya mai ritaya kuma mai sasanta tsakanin mutane a al'umma, sannan mai ba da gudunmawa wajen inganta rayuwar mata daga jihar Kano. To yau ma za mu dora ne daga inda muka tsaya a makon jiya, inda Hajiya Sa'a ke cewa
na shiga cewar uwa ta daji ita ba ta da sana'a kuma ta gina a yanta ba, ta dogara cewa dan mai ta turin gani a yanta abu ba ta koya musu cewa su nemi nasu ba, saboda gata sai ta faɗan ta ɗauki garin ki fita ko kuma in je tafi yawon bal ko makamancin wanda neman ɗaukan magana. Amma idan ba su cika nuna wa ɗanki je ka wajen mai wanda je ka wajen shushena ko kuma je kai kaza, in san na sani je ya zai gani banki in yi banki nan su dora mai daji ki yan ba ji ya zai banki, idan kuma zama cewa lokacin an shine dukawa kansa kaya kin ga ya rage miki wani zuru.
Zan fatsiki amma zan so mu dawo kan wannan ajiya.
Malama Fatima, kina cikin bayani kafin na fatsiki, wato kina nufin sana'ar trader kamar kasa tumatir da tattasai?
Kaf har su girma kuma cikin kuma ma har a samu wurin kwana, zaki ga wata masobunga take jirkawa tana ice cream tana talla, amma ta yi sutura mai kyau iyalinta kuma su yi sutura mai kyau, kuma tallan shi take kwadunga duka ayabanga burde rogo du, zaki mata ba mu rena sana'a. A ta gane ma kin san kaman makautan mu anan ga mata suna tuka taro-taro, suna meti, suna tuka babban mota na mai, suna tuka babban mota na tipa, mata fa kuma wallahi amintattun mata ne kuma kamilallun mata ne, saboda ba ta son ta yi fasikanci ta zubar da mutuncinta. Makaniki duka matan Ghana suna yi, to shi ke barin mace ki huce makanki ta kaici, kuma sana'a mace yana da kyau, yana barin mace wurin ibadanta ma tana nasuwa. To shi ke ga yawancin arewanmu Najeriya, Nijar mata suna wahala, namiji kuma ya kawo masa matsala don kai baka da shi, kai ne kuma ka aje mata, kai ne kuma ka hana su sana'a, isa dole sadan rayuwa yayi mun namiji tsanani har ya kai ga iyalinsa gida.
Hajiya Sa'a,
a ra'ayinki kina gani matan da sun fi samun abin na kansu kenan fiye da na yanzu?
Gaskiya ne, ban talakawa ba,
kai
ne gidan talakawa sai ki je unguwa guda ɗaya ne a wajen mutum goma ko ishirin domin ya ki samu mutum biyar masu cikakken sana'a, amma idan ya zo ɗan boko ne to shi na fi aiki kuma yanzu aiki ma baya cewa sai fara da sana'a.
Haka
to amma idan yanzu kina da sana'a kuma sai a sa miki ido, ba ki taimaka mana ba, ba ki mana kaza kaza ba, ba ka taimaka wa kowa, to idan ya zama cewa yanzu ka banda gida dinkin zanin gado ne a China din nan, na so a gida da mutane ana yawo mu dinkin zanin gado wai ne fulawoyin nan, dinkin matasai ne fulawoyin nan, kin gane dinkin takalma dinkin hula duk irin da saka kurashi, wallahi kusan za ki gida ana hira amma kowane sana'ar ta.
To amma Hajiya, kamar lokaci ya sauya, waɗannan abubuwan ba a fiye damuwa da su ba, kina gani akwai wasu sana'ar da za su maye gurbin waɗannan?
To kai da ba shi ne matsalar da aka samu, kowa ya bar sana'arsa ta gargajiya, ya saki hannunsa a jan tsohon sana'a, yanzu abin da yake akwai yanzu annan ta idan kana da yar uwa ko maƙociya ko wuta to ka kwantar da kanka ka nuna kana da sha'awa, idan kana da sha'awa saboda haka idan kamar mai ɗinki na gaya miki za ta iya ba ki haɗin ɗinki, za ta iya ba ki sa zuti duk irin wa'annan abubuwan, idan ta baki wannan za ki samu na abinci, idan ta yi ɗinki wani baki aikin kalmasa, bare duk abin da yake ta zama yanzu ya zama gashi gashi, za ki koyi kitso idan kuma so ba ki da jari kin gani so za ka tsaya dan dan jari a baki musamman halin kike da halin kinki idan aka baki dan jari akalla ba kasar ba baki 30 dan da sai 10,000 ba sa jari saboda da yinki da ya ci ne za ku
Malama Fatima to ina mafita
sana'a kamin mace ta shiga gidan aure ta koyi sana'an hannunta sannan ta shiga gidan aure kuma yawancin mu gana kamin mu yi ma iyalin mu mata aure mun tumba su sana'an hannu ba she dai ta je fatauci ba a'a ta san yanda za ta dinka zare ta dinka shi ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza sasa ko da ta shiga aure in ta huta wata daya ne ta kama dukan an yi aure in an yi aure budurwa fa ta shiga aure in ta huta sati hutu ne akwata ta fita ta kama aiki don ta san ba ta zo zama bane ranan hutu shine kwanciyar kabari Allah ya samu na ci da wani
haja sa'a
amma idan aka baki jarin nan ciwo ga shi ke amfani da yake tsara ta yi me zaki ma tukunna ni yanzu ne din nan a tsinda na ba mace kai 20 jari in shekara ta yi kwashe ni baki ka ba kudi ba ban san da dai dan harfa sai da miji ne kawai mun halarci amma duk matan da babu kai mun halarci
maganar da nace zamu dawo kansu kenan dazu domin zaki ga yawanci dangi da ba su da karfi idan aka tallafa musu aka ce to an dora mutum akan sana'a sai ki ga gobe kuma an sake dawowa me yuwa sai a ce mutumin baya kyautawa domin ya ga halin da suke ciki na wahala amma kuma baya a gaza musu duk da cewa a baya ya bayar da tsari ba a ci gaba
ba
a yiwa kaman tamkar ana mai da shi wanda yake da dan wani karfi ma baya ne domin
baya
me ya kamata a yi domin tabbatar da cewa an tsallake wannan siradin
gaskiya so saboda haka gaskiya wadansu halayya su ce haka wani sun kika ba su suna yi dan na tabbata ko ta mata ta ba kuma ta karbi gaba yanda nan ta hada da gurin muka ce ta goma ta je an ban mata saboda haka zan kike cewa gurin halanta za a koda su mata gaskiya da cincin mamin kanki da ba ta ce gobe ta na zaki kike gobe kanki da ba ta take yin kankenta daga kwanciyar daga ba da tiyan da take yin da rana sai ce alala sai mun ce wai na fulawa to kin ga wannan ki gara wata jari ma ba nan shi bane amma wani ki gaba shi to shi kenan sai ya ga da ni a cikin ya tawo ma kai ba ko ba amma bai ba ta sai mai jojo wani wannan sai hannun shi ne to amma yau da gobe idan ana ganin ana musu bita dole sai ana bibiyar su wanda gaba ɗaya hankalin su baya wannan gurin to mu yanzu kawai a taimaka musu a basu
wannan tambayar taki ce kina magana a game da mata masu kiyaya to Malama Fatima wani gargadi zaki wa wannan rukunin mata
to ni farko dai gargadin da zai musu na farko su ji tsoron Allah don kiyaya yana kawo babban lalaci kiyaya yana kawo manya-manyan kasala kiyaya na bari yara wata rana su zama barayi su zama ƴan ta'adda su ba zama masu shaye-shaye mace mai kiyaya kenan yana bari iyalin duk musulunci ta rusar da shi a ta ita da kanta mata duba da kyau ba ta shiga inda musulunci bai ce ba shi ta ni dai ina kiran mace kar a rena sana'a kamin ki aure kina gida ko budurwa ne ko bazawara ne nemi sana'a ki kina yi kadan kadan Allah hada ki da mijinki ke ma ki taimaka sana'a saboda ki tanye kanki ki tanye iyalinki ai ni malama ne amma ni tun da na tashi da malantaka na da wa'azi na ina sana'a sana'a na kuma sana'an hannu ne shine aikin itaciya nake kadan kadan har yau muka zo muka kai ga haka mu iyali na duka sun yi qur'ani sun sauke sun yi boko university sun gama amma duka su kuma sheda ne ba su sana'an hannu
sauraro sai a biyo mu bashi a cikin wani sabon shirin ciwon yamace domin kuwa a nan za mu yi sallama a yau yanzu a madadin bakin namu Hajiya Sa'adatu Alafurawa da kuma Malama Fatima Wattara wato Malama Dangana da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Hawwa Abdulkarim da ta taimaka ga nasarar wannan shirin sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya
yanzu kuma ga awwal garba da sharhin jaridun Kamaru
zan fara shiri da yin wannan mako ne da jaridar daga yanzu kasar da hukumar Kamaru an da ta yi mana bayani cewa yanzu dai masu dauke da makamai a bangaren din awaren kasar jamhuriyar Kamaru suna kokari su yi kansu ga gwamnatin kasara domin cin buri na wanda da zaman lafiya da ake gadamarwa a kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar nan ta Litros ta kasar Kamaru an da ita kuma ta yi mana bayani kan yadda yanzu haka yan jam'iyyar SAF ta marigayi ni John Burundi suka yi kokari na zaben Osi Joshua a matsayin sa na shugaban jam'iyyar bayan kai kawo da aka yi tsakanin yan jam'iyyar waɗanda ba sa buƙatan Osi Joshua din ya mai gurbin ni John Burundi domin yadda ake ganin cewa yana da kwarewa ta bangaren siyasa da kuma yadda ya zamto dan majalisar wakilai na ƙasa a jam'iyyar ta SAF. Sai kuma jaridar Afrika Media an da ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu haka shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mustapha Paul Biya ya karfi bakuncin manyan jakadan kasashe guda biyu na kasar Rasha da kuma na kasar Faransa kasancewar shugaban kasar yana bukatan ci gaba ga gudanar da ayyukan diplomasiya tsakanin sa da manyan kasashen duniya. Za kuma muleka jaridar nan ta Lushu ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta yaba wa bangaren ilimin kasar jamhuriyar Kamaru wadda ministan ilimin na kasar yanzu haka yake kokarin cimma burinsa na tabbatar da waɗansu manyan jami'ai a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru yanzu dai an buɗe jami'ai sama da guda goma wanda an yi haka ne ba don komai ba sai don haɓaka ɓangaren ilimi a faɗin ƙasar. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Punch ta ƙasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ƙarƙare mana cewa yanzu dai ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya yana ƙoƙarin ganin cewa ya cimma burinsa wajen tabbatar da zamtowa wanda zai gaji kujeran shugaban ƙasar, amma yanzu haka dai ana ɗan wani kace nake a faɗin ƙasar domin ganin cewa abin bai zama gado ba waɗansu ɗan jam'iyyar ta DPC ko CPDM ta shugaban Paul Biya ba sa buƙatan Frank Biya ɗan shugaban ƙasar da ya zamto shi ne zai gaji kujerar shugaban ƙasar a babban taro na ƙasa da za a yi na jam'iyyan DPC ko CPDM nan gaba kaɗan. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awal. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a ta ƙarshe.
Isra'ila ta ce dakarunta sun fafata da mayakan ƙungiyar Hamas kuma sun kai har-har kan wuraren ƙungiyar na ƙarƙashin ƙasa a arewacin yankin zirin Gaza a ranar Talata da wasu har-har ta sama. An ba da rahoton cewa akalla mutane 50 suka mutu a wani hari da aka kai a kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin Gaza. Mai magana da yawon rundunar sojin Isra'ila, Laftanar Kanar Richard Hedge, ya gaya wa kafar yaɗa labarai ta CNN cewa akwai wani babban kwamandan Hamas a yankin inda ya tabbatar da kai harin ta sama. A halin da ake ciki kuma, mummunan harin nan da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila, wanda ya haifar da yakin da aka kwashe makonni ana gwabzawa, yanzu ya faɗakar da shiyoyin ta'addanci a duniya, inda ya ƙarfafa wasu ƙungiyoyi daban-daban a cewar wasu manyan jami'an Amurka uku. Waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci da suka haɗa da Al-Qaida da IS suna yin amfani da harin da kuma hotunan da ke da alaƙa da shi da kuma martanin da Isra'ila ta mayar a matsayin abin farfaganda, inji su. Sojojin ƙasar Myanmar sun kai samami wata kafar yaɗa labarai ta Rakhine tare da kama wani ɗan jarida da ma'aikacin ofishin, kamar yadda BOA Burmese ta rawaito, wanda ya ƙara jaddada yadda sojoji ke murƙushe kafafen yaɗa labarai a faɗin ƙasar bayan juyin mulkin da suka yi. An kai samaman ne a ofishin ƙungiyar raya kafafen labarai na DMG da yammacin ranar Lahadin da ta wuce. Kasar Sin za ta jaddada jagorancin da jam'iyyar Communist ke bayarwa a kamfanin hada-hadar kudinta mai kadarori da suka kai dala tiriliyan 61 da kuma ƙarfafa ƙoƙarinta na rage yawan basussukan cikin gida, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito. Muhimman taron manufofin kuɗi, inda suka ambato wani muhimmin taro da ake sauki cikin shekara goma wanda aka gudanar tsakanin 30 zuwa 31 ga watan Oktoba.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma canza la'asar idan Allah ya kai mu. Za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tani gabatarwa, sai producer mu Salaban Abu da kuma engineer mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.